sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren VOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Madugun sojojin da suka hambare shugaban Niger da aka zaba a demokradiyyanci ya faɗi da daren jiya Asabar cewa za su mayar da kasar kan tsarin gwamnatin farar hula nan da shekaru uku. Janar Abdulrahman Ceni dai bai yi wani cikakken bayani kan wannan shirin ba, illa kawai ya faɗi a kafar talabijin ɗin gwamnati cewa za a yanke shawara kan jadawali da kuma tsarin komawa kan turbar demokradiyya ɗin ne a wani zaman tattaunawa da masu ruwa da tsaki wanda sojojin da suka yi juyin mulkin za su shirya. Na yi imani cewa za mu yi aiki tare don samu mafita don amfanar kowa, a cewar Jenny da yake bayani bayan ganawarsu ta farko da tawagar kasashen yammacin Afirka wadda ke kokarin warware wannan rikici na kasar ta yammacin Afirka. Tawagar ta kungiyar ECOWAS wadda ke karkashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalami Abubakar ta kuma yi wata ganawa ta daban da hambararren shugaba Muhammad Bazoum, sannan ta hada hannu da manzon musamman na Majalisar Dinkin Duniya kan harkokin Afirka ta yamma da Sahel Leonardo Santos Simayo wanda ya iso shekarun jiya Juma'a. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai jiya Asabar ya yi sanadin mutuwar mutane akalla bakwai, ciki har da wani yaro dan shekaru shida, baya ga raunata wasu 129 daura da dandalin tsakiyar birnin Chechnya mai daɗaɗɗen tarihi wanda ke a tazarar kilomita 145 arewa da birnin Kyiv. Makami mai linzamin ya duro ne yayin da wasu mutane ke kan hanyar zuwa majami'a yin wata hidimar ibada. 12 daga cikin waɗanda suka ji raunukan yara ne, 10 kuma jami'an 'yan sanda, a cewar ma'aikatar cikin gida. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya saka wani faifan bidiyo a kafar Telegram mai nuna hotunan abubuwan tashin hankalin da suka biyo bayan wannan harin, ciki har da wata gawa cikin wata mota lulluɓe da baraguzai. Wani bakon al'amari ya faru da kumban sama jannatin Rasha na Luna 25 jiya Asabar yayin da yake shirin shiga falaki na dab da sauka, a cewar hukumar sama jannatin Rasha ta Roscosmos. Dama an tsaida cewa kumban na Rasha zai sauka a sashen kudu na duniyar wata gobe Litinin, wanda hakan na ɗaya daga cikin rige-rigen da manyan ƙasashen duniya ke yi na binciko wani ɓangare na duniyar ta wata, wadda masu ilimin kimiyya ke hasashen cewa na ɗauke da daskararren ruwa da kuma wasu ma'adinai masu matuƙar amfani. Ana kan ƙoƙarin shigar da kumban cikin falakin sai wani bakon al'amari ya faru a tashar sararin sama mai sarrafa kanta, wanda hakan ya hana sarrafa kumban yadda ya kamata, a cewar hukumar ta Roscosmos a wani bayani. Ƙwararru na kan nazarin al'amarin, a cewar ta, ba tare da wani cikakken bayani ba. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin Philippines ta faɗi jiya Asabar cewa za ta sake yunkurin kai abubuwan bukata ga sojojinta da ke girke cikin wani tsohon jirgin ruwan yakin duniya na biyu a kan wani ɗan tudun cikin ruwa a kogin kudancin China, bayan da China ta hana wani yunkurin da rundunar ta yi a baya. Wannan amfani da damar da muke da ita da kuma hurumunmu na tabbatar da imanin da muka yi kan bin tsarin ƙasa da ƙasa, wanda shike tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunan, a cewar mai magana da yawun rundunar Medel Aguilar a wani bayani. Philippines ta rubuta takardar koke kan take-taken China a wannan watan.
Labaran duniya Wannan kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata, Malam Nasiru Sa'idu na muryar Talaka ne ke bayani kan yadda manya-manyan 'yan kasuwa ke sayar da kaya irin na masarufi akan farashi da suka ga dama. A yau ma Nasiru zai ci gaba da bayani. Bismillah Malam Nasiru Sa'idu.
Ayyo, akwai manya-manyan 'yan kasuwa kuwa suka ji abin shagon wani wuri ba su suka ji. Saboda ni shi wannan wani aka rubi wurin shi ba a rubi. Saboda ni yau yadda na da kamar ci maka gida a haya. Sai mun tashi za mu da sake kuma aka ga da wanda ka so shi ba a yi babu wani da nemi aka yadda ya ce na akwai doka wanda ya kamata a ce an yi aiki da ta hanyar sami aiki. Muna tuna ma gwamnati da matsayin mu na wara kula kullum a kare wannan bangare na haya. Mu suke aiki shi. Galibi gwamnati ba ta amsa ko tana gari su mana nan. Yau masu gina da haya mutum. Amma duk da haka ba ka taɓa yin da amsa amma gwamnati ba ta amsa. Amma duk da wannan suna amfani da halayensu da irin rauni wanda gare mu mun talakawa. Kuma rauni wanda gare mu mun kanka mu masu defanda da talakawa. Na kamar yau ya ce su gaba da kuma.
Yau ake kuma mun fara yin da cewa kuma muna da haƙƙi da
haka ne muna da haƙƙi da sauran bangare domin muna iya mu tsara kanmu kamar yadda ake gani kullum. Mu ɗauki yadda yi na lauya wanda za mu ƙara 'yan kasuwa masu ƙara kuɗin haya. Wurin shara kuma dole idan an kai kuma sai guda an kai hali dole za ka gani mutane sun yi hankali ba za su ɗauka abu suna ƙara cikin yanayin da suka gada a ji mai ce a diba sosai wurin halaye na masu hannu da yayi musamman da yan kasuwa da su masu da yi haya yi da su an gani.
To suna na Abila Rabi ina wakiltar jam'iyyar MDN kasa a wannan shawara.
Jam'iyyar MDN ne kasa da jam'iyyar ce wadda take magana masu yi. Yanzu ke kallon da kallon na tsaka da wannan Abila.
To alhamdulillah idan ne kamar yadda Alhaji Imani ya ce magana sa da rayuwa wani batu ne da yau kusan shekaru sama da ina ji kamar goma a nan Nijar da ya samu rike ne zama ya zauna ana mutum shafo da shi lokaci zuwa lokaci kana tare da jijiyoyi duk da yawan mutum tare da jijiyoyi da kuma yawan da ake yawan mutum shi da kuma yadda ga zahiri ya dana al'umma kusan babu wani mataki da ya fara ya ko ita al'umma ko kuma in ce waɗanda suke da hannu da ruwa da sake cikin mutum suka ɗauka. To sai ka shi yanzu abun ya zo ya zama gama gari kamar yadda shi shirin da ku yake na batu ne da ya shafi duniya gaba ɗaya. Magana tsada rayuwa yau ta shafi ta tsoro kan duniya. Yan kasuwar da za su je kasashen waje su roƙo kayayyakin da za su kawo domin ƙasa su yi amfani da su a da shekarun baya kamar goma da suka wuce yadda suke siyo kayan da daga kamfanin a cikin ƙasashe ko na Turai. Kayayyakin nan su ma sun hawa sun ƙara kuɗi saboda dalilai waɗanda ina ji a cikin gabatarwa ke da kan kabari. Na ko tattalin arziki na duniya da ya shiga wani hali ko kuma masarufi na tsaro da duniya ta samu kanta a cikin kasashe da dama sun shiga hali na tabarbarewar tsaro waɗanda kuma wannan kasashe masu ƙarfi ne a fannin masana'antu masu ƙarfi ne a cikin tattalin arziki masu ƙarfi ne a cikin duk wani batu da ya shafi rayuwar ɗan adam a duk inda yake a duniya. To yau sai mu duba mu a nan Nijar mu me ya shafe mu me ya damu mu a nan Nijar. Kamar yadda ina ji sauran abokan tattaunawa mu suka yi magana. Mun duk abin da muke bugun gaba da shi ko kuma muke tsammanin zai kawo mana sa'ida a cikin rayuwarmu shi ne mu samu abinci isasshe mu ci. To kuma wannan tsadar rayuwa a yau wanda ya shafi ɓangaren abinci isasshe wanda zai kwadda mutum a wuri ko kuma zai sa mutum ya ji cewa ya kwashi a wuri ya zama ya gagara ya yi wuya. To wannan wani abu ne wanda sai in ce mu jibe shi mu kalle shi ta inda ina ne za mu iya kawo mai. A fannin tsadar rayuwa gwamnati siyasar ta ta yi rauni ni a gani na tunda ya kamata a ce kamar a bayan mun san akwai tsari da aka yi na bijiro da
minista da ke kula da harkar tsadin rayuwa musamman duk da wata hukuma ce da aka yi wadda ta kawo da nasara wadda na yi ka zargi su kan da waɗanda suke kawata su wannan hukuma a yau ba su hukuma sun shiga wata hukuma da wadda muke fata a ce sun dawo da hukumar da za ta ba duka ɗan nishar da wanda ke gwamnatin da wanda bai gwamnatin kowa ya samu sa'ida ya samu sauki a cikin rayuwar shi wannan gura ba ta da kai saboda fatan mu shi ne ko da muna mulki a ce a waye gari ɗan ƙasa suna alfahari suna jin jaɗi da irin yadda ake ba kuma ta shawarwari waɗanda za su sa ta ɗauki matakan da ɗan ƙasa zai ji sanya a cikin ƙasar shi zai samu sauki a cikin
tsaya a gabata da kai masu shi iya ƙasa tsariki da cikin kowace ƙasa mutane ke ɗan mutum kuma wakaci na bukaci na abubuwa da kawo akwai da za a ci akwai da za a sha akwai da za a tabaya abinda za a shiga a yankata hudu abinda za a kula da lafiyar jiki abinda za a samu ɗaukar ilimi kai da abubuwa da su ta hankali cikin tsarin da ke kai a bari magabata wa'anda aka azaba nauyin ɗaukar da kai ko tsarin jauta ko kama hukumomi wanda za su shiga a cikin tunanin da masu yawa ganin an kunke matakai don saboda abubuwan da suka yi
kana ganin a kowace matakai da ita gwamnati ta ɗauka game da wannan abu
inji kamar dangane da yadda mu san babban tsari yanzu kuma na tayi duka da kuma mun sai kasan kan shi kasa ce da in kai da duka kasa ce da duka da kuma ciye da yau ana iya cewa bisa kashi dari na jama'a kasar kusa kashi ta hada ba ni a cikin mutanen da noma da kiwo suka fita da kai noma da kiwo kuma yana da harin da mana take da fara kamar wani lokaci za ku da ke so da mutum zai ci yanzu da mun gani ne da muke ciki in muka dauko tarihi baya na 2020 da wani ta kawo masara shi ba ne kamar kake so kenan in aka dauka ta fannin manoma da makiyaya wanda su rayuwar su so na abubuwan da ta dogara kenan ga akwai karanci to bancin mu ga hanyar ta farko ta bin kata abinci akwai hanyar ta biyu ita ce ta hanyar kasuwa ita ta suwan nan wato tana dogara da abin da aka nuna gida kuma da abin da ake ɗaukowa da bauchi sai ka zo kuma gami da abincin da ke kai bancin wanda muke ta samu muna samu saura daga cikin ƙasashe wanda ke kewaye da mu mun ci su wanda kuma su ma cikin wannan lokacin irin matsalar ta bige mu su ma ta bige su ya zama to su ma abincin bai wadata bai samu da ake buƙata ba kenan ta ga ta wannan fanni abincin ba zai yayi ka
na nan kamar
na in yayi ka zai tsaka tunda babu shi ba
kamar kana nufi idan an dogara da amunga ta fannin noma da kiwo za iya yi don nan
babu shakka shi ne ke cewa ke kamar dan haka ne kiwo da kamar tsayin ke tunda an ga matsalolin da ke da kai wajen harkar noma da kiwo kenan nauyi ya wa shakka a wurin kuma da
jiyar ba da mutum
gwamnati ta da gasa shi ne kamar nauyi na hukumar shi ne ke fuske gwamnati shi ne kowa shi ne uba akwai sauransu da wista kamar misali ko ka noma da kiwo akwai manya-manyan masana da aka tura aka biya wa iska ke suka ta to ka tun suka ana zuwa biyu zuwa karatu da suke da su da ya amfani kasa ta hanyar taimaka ga manoma da ya yaya
na musu tsaka ba
me yasa ne kamar akwai kayyaki na masana ne ko da bincika gani kasan mu ba mu da kamfani masu sarrafa abubuwa yawanci abu da kuma da zai yi wasu kuma matsalar da ke da kai tabbata ne ya ci na ikirar da ake zance yadda ya tashi hankali da cikin wani kasashen zai kawo matsala din da kamfanonin nan suna amfani da abubuwa da dama wanda a wajen aka san shi yadda ne ya yi tsada ya yi da zai sa abubuwa samun su
na gari
zai yi muya don ta hanyar motoci ko jiragen zakawa su wani abubuwa ne za su kawo su don dole ne kenan da halin da ke ciki sai mu kiba kuɗin wannan da kai ne kamata da tsage za a yi cikin sau da abin su
na zobe na zobe wani sami su a zubarin da yi na sassai da yi ya bai cewa idan aka bai ƙarfi wajen mun samu noma da kiwo a ana da samu su wata kamar da ke da babu da abubuwan da ke kowa ba alhali mun san cewa a kan shekarun nan ana fama da matsalar su ko a yankuna daban-daban na yankunan da alamarin da sa yawa ma da mutum manoman ko kuma garuba da dama a matsala garuban su ga garuban su gudu wani mata ya take yin wannan shawarar da samu karɓo ko kuma cin nasara idan ci a yi aiki da fannin bunƙasa noma da ke wani karo kuma na nasara ce a dalilin na su ba duk abubuwan da kake gani yau kasan ba mu tattauce ba yau bigin matsayin da an zo to ba ake kunta shi wanda ya zama to ah wai mun yi kasan shi da an ce shi mun matsayi kan da Allah ya bamu idan ya zama to shugabannin akwai adalci ana daidaita shari'a bakin gurguru a cikin kasa ana rada ba'anci daidai bakin gurguru a cikin kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan jagoranci ana yin shi da adalci Allah yana sauko ni'imar shi da yarwa wanda ya zama kowa zai kashin daɗin rayuwa a cikin kasa shi amma idan jagoranci babu adalci in aka sa ruwan dola da kuɗin sai ba da wacece ake zubowa daga sama kowa yana kusa kusa Allah bai kusa ba mukan da ake mana kudar suna kawo magana cewa wai an kula samu jagoranci wai dai wani bai ci wannan hadisin bai da inganci ba da kai mata mu wannan zai zama kowa sun san abubuwa da yake so mu gane cikin shawara da aka yi cewa ya zama jagoranci ne lalatacce wanda ya zama to babu adalci da abubuwan da ake rawa kana cikin kasa
amma rayuwa wannan matsala ba kai kake kama ba al'amari ne na da ya shafi duniya da baya kan kan kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya suna fama da wannan matsala ta
rayuwa kaga irin wannan magana ce idan kike so ka fushi ko gudu a cikin kasashen wanda ya zama to ake kusanta ko yau wani jama'a ya rala cikin da yana da cewa shi kuma tsarin musulunci yana koya mu kullum yanayin da kake cikin Allah yana kama mu dai da karu da shi amma idan ka dogara da wani idan ka dogara da kallon abubuwan da wani abu da yake ciki to ai da kullum kai ba ka fita kuma shi wancan bai samu ya samu dake amma kai da kusan gaba kake kan bai kamata kullum ne ka dauka misalan wasu ba shin wai kadan mu ba mu da tsara kanmu da abubuwan da muke ciki kullum wanda ya zama to mun ci dan wani zaki kadan za mu zo kullum muna walta kanmu na ce muku da saboda wani gana ba da kullum muna so ni a ga yanda cikin wannan ne zaka ce wannan ba ne
ya kamata a ce ne
gwamnati abin da ya kamata ta yi ta tsauri talaka da shawarar al'umma sai ka shawara da su shi mu yi kaza ne ya kamata a yi yau aka waye gari in ka dauko tsarin kasi shi ne da kasa kuma ba shi da ke yi a cikin kasa masana ne ake gawa wanda su ga ciwon talaka suke tsari da wasu mutum suke rabu kudin tsankanin president da assembly da kumaci an yi zan zo idan ai kuɗin a cikin ministry wanda a ba sanar ko ki aiki ta haka bisa abin da ke ciki ake aiki da sunan shi mutane sun hawo kasai suke zuwa sanar ko ba ya aka suna fitin rawu da sanar ko shi kudin suna yarba tsankan su kuma kaza ka da duk shewa kuma ya zama to idan ka duka mishin ka zuwa nan da ciyo yau ka san bujikin ka san bashi da kin mu abubuwa ne wanda ya zama to Allah ya ba mu sani a cikin wannan abin
na alaƙa da yake da tsare rayuwa
wai mu Allah yo din abin da yake wanda yake sawai wannan bujiki ba shi bane ne wai da suna ake rabon hatsin rabon wannan al'umma cikin kasa bujiki ba shi ne tsarawa ba wanda ya zama to ko guri kaza ai kaza wanda ya zama to a tsaka fa
mu yi ba ka ce gwamnati ta yi kuma abin da yake yi a idan nan da
tsarawa Allah ta ka da lairi kamata ai ta dauko al'umma wanda ya zama suna da tsari sai ka jin kukan talakawa ruri ka zamu yi kamata a ganin ku ne kamata
mu zuwa da wannan al'umma su ne kuma ne su duka
wannan mutum to ai wannan gida ne akwai wannan da zama to su mutane suke tsara abubuwa wanda zama to suke cin gadan su abin da ya zama to talaka abin da yake su ba shi ake mishi ba haka wai gari
a ƙarshe a kace kallon wannan shawara ta cewa a dinga dogara da abubuwan da ke fitowa haushi idan ana son a ci kan wannan
shi kan da mu saki ne dan abin da yasa kullun sa dan da take hannun kai take mata kai shi bari ka mu kullun ji mu ji na sun da kai mu bai ko da mai kullun ji mu ji cewa ko yau ko bi mu mai da shi a hannun su ka ji da mugar da shi
ayya amina
ki ga da hala da yake ci a gaban baka eh na gaba ka sai ci amma kuma ina sai mai da ta shi gaban ya tafi misali shi ne gidan ci duk sai shi ne kimanin shi ba a da shi da Allah da zai maka ka gaba da abin da ya kamata ce ya yi
shi ne kike ne
abin da kike ne dole ka san ba ta bare ce ba kuma idan a da ce ka ba sai ga ne ba ta abin da ya ne shi ke kisa so ka yi ku ba tun da ba ka da ban da ke shi duk a da ce ka ne gaba sai an da ne a kan ka ya maka abin ka ni ba ai ya ta ba ce ko ya ta eh abin da kike so ka yi dan sai ka ga ne ni da so ka ka shi wai na addini ne ina da kike mai ne ina so son ne mutane nan da mata ake kiyaye suna da wani abu isfayar da Allah da annabi Musa ya san ba su bi kan shi da ake yi su lafiya kan ba su shi su dake.
Mun saurari jawabai daga malamai da dama kan hauhawar farashin kayayyakin masarufi da yadda suke kawo matsalar tsadar rayuwa. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Abdullahi Yusuf a Niger, sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya.
Gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Sunana Abubakar Faye, jihar Kaduna. Ina da shekara 23. Na fara rayuwana dai cikin Kaduna 2016, lokacin na kare JSS na je Kano na kare SS ina 2019. To daga nan dai ina yin aikin hannu haka, ina dai kuma da interest akan bola haka. To akwai wanda na je wajenta ɗan uwan mu ne haka, kaman yabba ba ta ci, sai nake koro mata ina da interest kan ball. To akwai ƴanta wanda suke da team haka dai na anguwa, ina bugu da suka gani yanayin talent na aka yin wani academy Fubuli Complain Anti-Corruption da ke cikin jihar Kano. To shi ma still na yi shekara kaman biyu ina bugawa. Daga nan muna zuwa Josephine, mun je Kaduna na samu wani team daga nan Real Sociedad, na buga shekara ɗaya. An yi maganan za mu je Lagos, za mu buga wani Josephine na Las wanda Turawa za su zo, wani Bature da ya fito daga ƙasar Norway. Mun zo to mun je alhamdulillah dai komai ya kankama, an kare komai. To lokacin COVID-19 ɗin nan shi ya zo ya stop komai dai, ya zama na dai tafiyan nan dai bai yi ba. 2019-20 ina zaune a Kano, na zo dai ban buga ball din sakamakon wannan abin da ya dan faru da ni, sai na ji ball din ya fara fitan ma a rai. To alhamdulillah akwai wani wanda nake mai aiki, ana kiran shi da Alhaji Aminu, ina mai aikin hannu, sai nake koro mai kaza kaza kaza, sai yake ce min a inda zan iya yi, ai akwai timatimai a kasar Ghana da na iya yin biyo shi. Yanzu ina yin aiki na, akwai wani sirkin shi Alhaji Guruza, yana da team kuma suna buga le, koda a ce ma wanda din su ne, na je ina bugawa dai a haka. Kafin Allah ya sa in samu nima ci gaba, sai nace mai okay, to shikenan naje na samu iyayena na mutunta bayani kaza kaza. To a lokacin da alhamdulillah mahaifiyana ta fahimce ni, amma gaskiya sister na ne da ita ce ta a akwai yayana, shi dama shi ma footballer ne, na koma mai ga abin da ke faruwa, da ya je dai same ta dai ya babbata baki dai, ta ce ta amince. Aka ban kuɗin moto da na zo Kano, na kuɗin ba zai kai ni ba, sai na kira ta dama kuɗina wajenta, na ce ina buƙatan ƙarin 20,000. Daga baya dai ta ce a'a ba zai yi ba, don din akwai phone a wajena, sai na siyar, na samu da yi shi wanda zai zo da ni ya cika mun kuɗi, dai muka zo nan Ghana. To na zo na fara training, ina kuma yin aiki, na samu kaman wata biyu dai ban yi aiki ba dai, ina da yi zuwa training haka. To da na samu gun aiki, ina da yin buga aiki na haka, sai shi wanda nake zaune shagon shi ya samu mun wani team da ke can Ababu mai buwawo, na je na fara dai training. To yanayin players da ke team din gaskiya da yanayin discipline din su gaskiya bambance da yadda na saba gani lokacin ina Nigeria. Na zo na fara yin ina yin aiki na, to amma da ke na ga ball din ban samu team din da na zauna ina dan abun nan ba, dan ba zai ka zo waje da ba a san ka ba, baka san kowa ba, ka zo buga ball amma ya zama na dai team din baka dan samu wani income dai bai zuwa ma. To gaskiya dai irin wannan akwai matsala, saboda in ka ce za ka buga ball din ne baka yin sana'a ba zai yi ba, saboda akwai cin abinci, akwai rashin lafiya, za ka sai magani da sauransu. Kuma akwai wani abu na yan uwa da suna tunanin ka fita waje, suna dan neman taimakon ka. To wannan abin sai ya bari gaskiya, na ga tunda ina yin aiki kuma ina samun kuɗi sosai, sai ya bari ban dai je na samu team din da zan samu in buga ba. To amma ina yin aikin gaskiya da nake yi, ana buƙatar time ne wanda in mutum ya baka aiki za ka iya ka ƙare mai lokacin da yake so, ba tare da ka yi disappointin din shi ba. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya bari ball ina ya ɗan ja ba. Eh to mu nan dai gaskiya dai ina yin aiki, akwai abokanan aika na dai gaskiya ina yin aikin hannu designer, amma nan ina da masoci guda biyu a shagon, kuma dukansu muna zaman lafiya kuma mutanen kirki ne, kuma ina jin daɗi kuma ina alfahari da zama da su. Alhamdulillah dai cikin Ghana dai ba za a ce ba daɗin zama ba, akwai daɗin zama, amma yanayin abubuwan da aka fara fuskanta, misali in baka jin yaren ƙasan, akwai wa'insu ba za ka iya mu'amala da su ba. Ina daga cikin ƙalubalen da na fuskanta last year da na je gida na dawo, wajen dawowa tunda ina da National ID card na Najeriya, to ba zai in gwada musu wannan ba, dole sai ina da Ghana card nanan wanda zan iya nuna cewa kamar ni ɗan ƙasa ne, ko ko zai iya akwai Ghana card da za a yi kamar ka zo kasuwanci ko wani abubuwa, to gaskiya ban da wannan. To alhamdulillah dai a lokacin da an fito da mutane kusan mutane biyar cikin motar da nake, to amma ni cikin hukuncin Ubangiji da akan magana kamar daga ina nake na ce daga Najeriya, amma ni ɗan Ghana ne na ce mata eh ni wani kala ne, dai na ce mata ni ba wuce ne, to sai dai ko ba ta fahimci maganar da nake nufi ba ne, sai dai ta tafi ta kyale ni. Sauka sai wata wanda ma take kusa da ni take cewa kai kuskure, inda ta ji abin da ka faɗi da ta saukar da kai. To kuma gaskiya a lokacin nan inda ta saukar da ni ba ma kuɗi da zan iya ɗauka in bata a lokacin nan, don yanayin yadda na zo da na samu matsala akan hanya wajen canjin kuɗi, lokacin ban san yanayin yadda canji ke ba, masu canji gaskiya sun cuce ni, shi yasa ban samu kuɗi da zan iya a ce na sauko da shi cikin kumasi da shi ba. To wannan dai alhamdulillah dai na ƙara su dai lafiya, na samu nasarori sosai cikin Ghana, kuma wanda a rayuwa na ban taɓa samun nasarori irin wa'annan ba, sakamakon na samu kuɗi gasa sosai, saboda akwai ƙannina da lasiya ma suka yi aure. Ala haƙiƙa dai yana ɗaya daga cikin ni ne wanda ya jagoranci magana auren su biyu duka, alhamdulillah yanzu kowace tana cikin ɗakin mijinta, kuma hakan ya biyo bayan cewa Allah ya sa na zo ƙasar Ghana na samu wannan kuɗin, wanda gaskiya inda a cikin Najeriya nake daidai Allah in ya soka da abu, ko da inda kake nema Allah ya iya baka. Amma dai babban nasaran da na samu shine zuwa na Ghana, na samu na sai fili na aurar da ƙanni na guda biyu, kuma ni da kaina ina so insha Allah wannan da ba jama'a kaɗan insha Allah mu ma dan samu in yi aure.
Madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu, a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni. Alheri ke muku fata, alheri ku ni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.